haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin Ina zamu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin Ciwon Mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina zamu je.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina zamu je matasa, wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon, zamu dubi ne akan tazarar haihuwa ko family planning a Turanci, inda a wannan yanayi mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsaloli na illatarwa sanadiyar amfani da kwayoyin magunguna ko allurai ko kuma implant, wato wanda ake dasawa da dai ma makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. To, a kashi na farko na shirin namu na yau, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta haɗa zaure ne da wasu mata don ta ji ta bakinsu game da wannan batu. Halima, bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Sadiya daga nan Abuja.
A matsayina na wanda ta yadda da family planning, wato tazaran haihuwa, so a gaskiya ya kamata mace ta samu lokaci tsakanin haihuwa zuwa haihuwa mai dan tazara, saboda ya bata damar shayar da yaranta yanda ya kamata, da kuma samun abubuwan da za su gina mishi jiki, da kuma ya samu lafiya da kuma kulawa yanda ya kamata. A wannan abin nan din yanayi, mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa samun matsaloli na illatarwa akan amfani da waɗannan su kwayoyin magunguna ko allurai da dai makamantansu ko implant. So abinda yakan jawo matsalan waɗannan abubuwa, da farko kafin mace ta fara tunanin wannan family planning, wato tazaran haihuwa, ya kamata a mata gwaje-gwaje a gashin a cikin waɗannan contraceptive ne ko IUD ne za ta saka, ko kuma implant ne ko injection ne na allura, ta gane ai mata gwaji a ga meye yafi kyau zai dace da jikinta. Idan kuma IUD, mata sukan samu matsala sosai wanda suka saka IUD, saboda ya kamata a ce an yi scanning, an duba mahaifar, an ga cewa ba wani infection, sannan sai a saka. To yawan lokaci akan samu matsala, ba a yi scanning ba, aka duba aka ga lafiyarta, to kila a lokacin ta samu ko wani infection, to kuma sai a zo a saka wannan IUD din, to sai kaga an zo an samu matsala. Amma dai kuma ko kuma alluran bai anshe ta ba jininta, ko kuma dai akwai wasu matsaloli, to ya kamata likita ya yi gwaji ya gani, ba haka kawai mutum ya tafi ya je saka ya ce a saka mishi, ko kuma ya je fara allura ko contraceptive ba. Kuma bayan nan akwai wasu hanyoyi na addinin da musulunci ya tanada na yanda ake yi idan aka yi bincike mata, so sai su gane su tambaya, za a musu bayani cikakke yanda ya kamata su yi ba tare da sun sha waɗannan magungunan kwayoyin yin ba ko wani abu makamancin haka.
Assalamu alaikum, sunana Ruqayyah Basha. Ni ana fahimtan tazaran haihuwa ya halasta ne a addinin musulunci ta bangare biyu. Na farko, akwai iyalan da zaka ga sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci, wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa, ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwansu, inda ba su da karfin da zasu kula da ƴaƴan da suke haifa, ko kuma ba su da wani gamsasshiyar tarbiyyar da zasu ba yaransu. To a irin waɗannan mutanen, to gaskiya tazaran haihuwa ya halasta a gare su. Sannan kuma akwai gefe na biyu, kuma iyalan da zaka ga dai masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki, amma wata kil matan shi tana da matsala, wata maybe wajen kaman haihuwan ta kan samu matsalan high blood pressure haka, ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka, da matsaloli ta kan sha wahala indi ta samu ciki. To irin waɗannan mutanen su ma a nawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su. To amma kuma in kika cire waɗannan mutane biyu, wanda zaka ga kawai su ce su suna haihuwa kawai ba sa son haihuwa ne ko wani abu dai na dadin rayuwa. Gaskiya addini ba ta yarje musu ga tazaran haihuwa ba. Kuma a shawaran da zan ba mata shine a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne. Ku zauna ku yi shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa shekara 1 ne ko bayan shekara 2 ne ko bayan shekara 3 zaki iya tsakaninki da mijinki ku yi wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yadda kuke yin shi to a haka din dai za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din nan akan samu matsala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wuri na abu mai kyau ne kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo ma mata illa wannan kuma ya zama kaman magana a cire kenan amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau yawanci illolin maganin ne yasa mutane suke gudun shi.
To ma sauraro abin da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa dan jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf da Salaman Abu da hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa ku kasance lafiya ma assalamu.
Da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ƴa mace.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Biye da shirin mun fara tattaunawa akan dalilai da ke sa malamai mata kuntatawa dalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima daga nan ne za mu dora insha Allah. Hajiya Halima kin ce akwai wata malamar ku da take karban yaya ta goya ko kuma ku ci gaba da jarabawar ku. To ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku kuma akwai wani kwarin gwiwa da take ba ku idan ta yi irin wannan?
Kwarin kuwa in da yake taimaka mana shine kin ga dan ne zai fi zan yi hankali a yayin da ke shi wannan jarabawar ki dan kuma yin da su amma cikin ikon Allah ka karbe dan ka kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ka ma fita da shi dan kar ma yi miki hayaniya idan ne ke zan yi miki hankali
haka
to wannan nuna mana kullawa da take kai akan mutum kafin ma mu kai irin aure mai mun sa zuciya mu ta aminta da ita to babu da mun yi hana mu ba ka dawo muka ba ta dan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ga kamar uwa ta ta karbi da to wannan abu yana taimaka mana kwarai sannan sai in ta fuska kuma da yake amfana gare mu kuma ya tace din ga zuciyar mu ce ka fara ba ya fara ta kwarin gwiwa aure a ce ba ya hana karatu a ce yin iyali ba zai hana karatu ba wannan zai kara sawa mata da suke gida ya zai a fuska din mu da rike ne mu kara ga fara wa mata ya koyi kwarin gwiwa da suke gida a ashe kina da aure za ki yi karatu da mu malaman da a wuri
Okay.
To bari malamai da suke hadar ba akwai malama ta turo su da zai iya ce miki.
Mm.
Kana shiga aji.
Haka.
Mun ci gaba. To in ji class za ta ce mu ne da ota kike fita.
To.
To sai class na tsina yin fure ka ziya da sai kawai ka kare. Kin da ka gane haka in ka shigo sai ka ce miki shi ya fita. Kai ka san ne fita ni kon da kai. Sai ka san ni in da ba ka ba mu kwarin gura a gurin ka. Ka ga ga kuma ta aje cewa aure zai hana ka karatu ke.
Mm.
In ga na fita da wata nan gurin
sosai. To Hajiya Sadiya yaya kike gani malamai za su taimaka wa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma ga baki daya aka ilmantar.
Eh haka ne kawai abu daya ne.
Eh.
Shine dai wannan da sun da dai da cire a ransu.
Eh.
Mai da komai ba ko ba su dauki university da mana kamar ɗan uwan zamana ba wata matsala a tsakaninsu nan kawai idan suka yi shi ta ɗaya su ne ɗaliban.
To mata suna yawan samun matsaloli da dama ba ma a bangaren mata ba. Kuna gani irin wannan kiyashi da hassada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wannan halin cin zarafin mata kwarin gwiwan ci gaba da abin da suke
yi. Tabbas idan wata ma wata hawa za ta dau alwashin kin ga wanda ta wula tsantani, to ni ma idan na kai matsayin ta ina wula tsantani na kasa da ni. Kin ga irin wannan sadan background ne to ba daga gurin malaman ta, wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su dau alwashin kuma idan suka zama wasu za su so su fara na kasa da sakamakon yanda a baya suka sha wahala suka gaba wata jituwa tsakanin su da malamai mata yan uwansu, wasu kuma za su dau alwashin sai sun yi abin da ma ya fi wanda malaman suka yi, to ya danganta da ra'ayin mutum da ya sa a ransa.
To mukaddara a yau mata sun kau da batun kyashi da hassada a zukatan su musamman a makarantu, yaya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ƴa mace?
Gaskiya da rayuwar ta zai zama na ba ma kishin zai zama na duk wasu abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta sun kau, zai zama na mace ba za ta ga tana gudu ƴar uwarta mace ba, za ki kokarin ki taimaka wa ƴar uwarki ki ma sakamakon yanda kika gani kuma da shi ya ce magana su da komai sai gari in dai aka ci wannan kafi da hasada. Amma abu ne mai wuya
Hajji Halima, a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abinda ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta ƴar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka, akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin kalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan
su? Ina gani na wannan ba wani babban matsala ba ne, shine mafi wuya kuma shine mafi sauƙi.
Amma ta yaya
idan muka samu mace wannan abu shine za mu samu har mu iya kaiwa ga wurin za mu iya shiga mu yi kuɗa mu yi kokawa mu nuna wa ƴan uwanmu marna cewa mun yarda abinda namiji zai yi mace ba za ta iya yin shi ba amma ba ta iya kwatantawa, shine za mu iya haɗa kanmu mu je mu fight mu ma a ba mu haƙoƙinmu duk guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su wannan haƙoƙin domin ko a kai namiji gurin to sai zama da mace aka ba wannan wurin, to amma idan ba mu cire wannan hasadu da bakin ciki ba gaskiya dole za a ci samun koma baya a gurin na cire mu ba wani abu ne.
Yawwa
misali yarinya idan ta fito da gidan wani misali ke ko ba ƴar kokowa ba to ke Allah ya ɗauka ya ba ilimin nan kuma ta zuba ƙashin ta koya, to abu na farko da za ki fara yi shi ne rike mutunci rike girman ki a matsayin ki na malama mai koyarwa, rike mutunci da girma kuma shi ne abu daya ki tsaya akan gaskiya da tsoron Allah idan ka yi ba daidai ba ki hukunta ta daidai da yadda za ki kuka a gidan malam shehu Jamila, ba maganar ki ce a wannan a ita ganin ku suka ta dauro wannan ita kuma ta saka fahimta ta wannan ki hukunta ta ita kuma kai kane ta saboda kina da wani kai gidan wani,
wato a kawo da bambanci
yawa bambanci aka kawo da bambanci kika nuna ke ba ki ma ku ne ta kaura a cikin ta ba kika fahimci kika nuna ke ba ki gane da wata mota ta zo ba kika nuna cewa ke ba ki ma gane hotlan ya rako ta class ba ke kawai ki shigo ne koya musu karata kuma ke zo ne ba iya karatu ba har da tarbiyyar ke nunawa kuma kina haska musu gaban su ne su kalli me fita kin za ta hasko to wannan shine kawai in kika haka kin ga kin cewa wannan hasara da bakin ciki kuma shi ma dalibin tarbiyya yake kika
to bangaren su ɗaliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na ɗalibai?
Ta cewa wai tarihi bigan sato irin wannan matsalolin yau da ake samu
eh
yau da gidaje ne gidan su ba a ba ta tarbiyya ko sai kuma ta yaki da kan ta zo a dita mutunta shi ba shi da mutunci da ma'aikata,
wato tun daga gida akwai tangarda wajen tarbiyyar ta da
tarbiyyar ta'en ne kan kanko anan aka samu tangarda, to a matsayin ki na malama ki riga ta shekara ishirin a duniya ko goma sha kike za ki fara ba ta tarbiyya ba ki ta already ya riga ya bushe, to gaskiya dole za a riga samun kalubale kala kala,
wato sai mun koma baya
to ni a nan da kuma da zan yi ne tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai a hannun farko ta iyaye, idan kuma yaro ya kadara ya shigo makaranta to shine sai zama na sai a hada hannu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantun suke yin wani abu da ake kira wani open day iyaye je gaya musu ga makarodin ki hadin sun ne saboda idan ma dan baya dabi'a da gida ai kokari a saka shi
a secondary school kenan ko
yawan wada prime mai dan ya ga shi da yan jami'a
eh
shi da ya riga ya gama kan gari wa kenan kilan kwasashin a wani guri zai zo ba sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace hukunci a kansa. Despite ko dan wani.
To kina gani barin hukunci gabaki daya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki?
Yana bukatar kowa da kowa ya shigo daga maza har mata. Duk sun tantance kowanne ya shigo ciki.
Masauraro, a nan za mu yi sallama da ku a wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai, za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Julie Leathers Worship da ma bakin namu, ni Aisha Mu'azza da ke fatan alkhairi. Ma'asala.
Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon.
Rayuwar dan Adam tsari ne daga Allah. Yaya da iyali amana ce ga wanda ya samu, kuma Allah na jarabta bayansa a kai. Batun yau ba wasu iyaye suka gaza domin sun daure ƴaƴansu ko kuma dangi waɗanda suka samu tabin hankali ko nakasa, irin dai abin da ya bayyana a birnin Kebbi da Kano. Shin me ke haddasa samun tabin hankali? Kwararre a fannin sanin halayyar dan Adam, psychologist Ibrahim Isa mazaunin Katsina ya man bayani.
Wasu da yawa za ka ga cewa rashin dan uwa yana iya samu tabin hankali, rashin miji ko rashin mata ko wani abu mai kama da haka. Wasu kuma yanayi ne na rayuwa da yanayin inda ake zaune da wasu abubuwa da suka kauce na more rayuwa, to sai mutum ya shiga cikin halin damuwa da kuma abubuwan da za su dan biyo baya wanda kila akwai inda yake san hannun shi kai hannun shi ya kasa kaiwa. Misali kamar abin da na gaya maka a baya cewa mutane sukan tashi daga ƙauyukansu su koma birni, an koma birni an yi cunkoso, an zanna an haifi yara babu tarbiyya, babu abinci, babu abubuwan more rayuwa, babu kula da su, to wannan abubuwan zai sa yaran su kufce ko ma shaye-shaye. To daga nan ne matsala za ta shigo. Kaga gaba ɗaya in ka dubi samarin a birane da ake sujerali, wannan tana ɗaya daga cikin matsalar da ke ci mana tuwo a ƙwarya. Na biyu, mutanenmu da ke karkara wasu da yawansu suna da fama da yanayin babu wani abu mai kama da haka wanda zai sa damuwa, wanda yake har birnin ma duk akwai. To wannan abubuwan kusan su ne sukan dan haddasa abubuwan ciwon taɓin hankali da wasu al'amura masu kama da haka.
To yanzu ina mafita.
Mafita ta farko ita ce gwamnati. Gwamnati ta samar da wuraren shan magani ko kuma asibitoci ingantattu wanda za su kula da masu taɓin hankali da sauran irin waɗannan cututtukan a kowane yankin. Ɗan majalisar dattawa ta wato senatorial zone a ce akwai asibiti guda mai kula da irin waɗannan cututtukan, kan ne za a samu rage cunkoson matsalolin da kuma duk wanda ya samu mai lura irin wannan zai samu inda zai kai nashi. Na biyu, kamar irin abubuwan da suka faru yanzu a gare mu a birnin Kebbi da Kano, to wata abubuwa ne wanda suke mu'amalar mu za mu gyara tsakanin zamantakewar mu da ƴan uwa da makwabta. Haƙƙi ne ai uba ya ciyar da ɗa, ya shayar da shi, ya tarbiyyantar da shi, ya ba shi ilimin boko da na addini. To kaga daga sata aka ce wannan abubuwan sun kauce, ko uba ya gaza kan bayar da irin wannan abubuwa, to komai na iya shigowa. To su kuma mutane makwabta ko ƴan uwa, haƙƙi ne su ma nasu ka tabbatar wani ɗan uwanka yana da ƴaƴa biyar. Ina wane yake, dukkan wani abu ne ba bai ce kake mishi a gidan shi ba, amma ya kamata ka san matsayin kowane ɗa nashi a matsayin dan uwanka. Kai ma makwabci ya kamata ka san kowane matsayin sa na wankin gidan a matsayin ɗanka. Tutan nan ne za mu kula da junan mu, har ma abin ba zai iya kai wannan matsayin ba har lokacin da za a iya samu shawarwari tsakani ko a samu taimakekeniya tsakani. Muna neman dole sai mun nemi mu gyara al'ummarmu hanyar kyautata mu'amalarmu. Wannan kyautata mu'amala ta zamantakewa ta ƴan uwa, wurin sana'a, wurin aiki, to dukkan su ne abubuwan da za su taru su taimaka mana yadda za mu samu. Duk ɗan Adam da kake ganin shi komai yake da hankali, komai yake da wayo, komai yake da lura, to sai an taimaka mishi da shawara wani lokaci. Wannan shawara kuma za ta zama ita ce za ta amfani shi wanda aka ba shawara, kuma ta amfani wanda aka yi domin shi, kuma ta amfani al'umma.
Masu kare haƙƙin ɗan Adam su suka bankaɗo wannan lamari da ya auku a birnin Kebbi da kuma Kano. Hakan ya sanya na zanta da Sule Faro-Faro magajin zandam da ke birnin Katsina mai kare haƙƙin ɗan Adam, in ji shin yaya suke kallon waɗannan al'amura da ke aukuwa.
Tsarin mulkin ya ba uwaye dama su tallafi iyayensu, su kula da su yadda ya kamata, su ba su muhalli mai kyau, su ba su ilimi, su ba su abinci, kamar yadda addini ya dora ma uwaye wannan nauyin. Ba karamin kuskure bane ba, ba karamin cin zarafi bane ba, ba karamin cin mutunci bane ba haƙƙin da Allah ya dora maka a ce kai wace da shi a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa. wanda wajibinku ne ku ga cewa yarin nan ya samu ingantacciyar tarbiyya, ingantaccen ilimi, ingantaccen kiwon lafiya. Akwai juvenile home, remind home, ya kamata a ce kowace karamar hukuma, in ba a samu a kowace karamar hukuma ba, a kowane senatorial district na kowace jiha ya kamata a ce an samu remind home. Yara kan gararru inda suka tashi maimakon a kama su a buge su a buga a saki ba ta maganin ɗan iska, a kai su wannan wuraren a samu masu ilimi akan wannan, a samu maganinnuka da za a iya ba su, ai rehabilitating din su, ai counseling din su. Ko yanzu na a karkara da kake gani rashin counseling ya sa iyanmu duk sun bijiri, wanda wajibi ne dole ne ga ita gwamnati ta tashi tsaye ta sa ido, kamar yanda wannan kes ya faru a Kebbi da waɗannan cases da suka faru a Kano. In har gwamnati ta yi abin da ya kamata, so ina sa ran waɗannan abubuwa ba za su samu ba. Wajibi ne ita gwamnati ta bi uwayen nan ta tabbatar da cewa duk inda aka yi wannan abu a tabbatar cewa uwayen nan an hukunta su. Na biyu, gwamnati ta samu mahallin da in aka ciro su daga wannan mahallin an sa su. Yanzu misali yaranmu da suke fama da matsala ta shaye-shaye. Shaye-shayen nan kuma yana sa su aikata abubuwan da ba su dace ba. Shin wani tanadi gwamnati ta yi ma wa'annan biyar? Kai a matsayinka na uba, yaro ya fi ƙarfinka. Kaga ya kamata a ce gwamnati ta samu wani matsuguni wanda za a iya tsugunar da waɗannan mutane, waɗannan matasa, a ba su ilimi kyakkyawa, a ba su abinci, a ba su tarbiyya, a samu mutane masu ilimi akan halittar ɗan adam, psychologist, saboda depression yana iya sa mutum wata damuwa, ka tashi baka ci ba, ga abokinka can ya taso ɗan gidan wane ne, kila ɗan gidan ɗan siyasawa da ne, ya samu kuɗi, ya yi kaza, kai baka da wannan damai. So wannan zai iya haifa ma mutum ya faɗa shaye-shaye. Shaye-shayen nan kuma ya sa shi ya fi ƙarfin uwayen shi. In an samu irin waɗannan yaran a kansu, kamar a sort of rehabilitation center, yadda za a yi masu magani.
Da bayanan da suka gabata, hanya ɗaya tilo na kawo ƙarshen taɓin hankali ko damuwa shi ne ga gwamnati ta ƙara inganta yanayin rayuwa ta hanyar samar da ayyukan yi ko dogaro da kai a birane da ƙauyuka, ta kuma samar da ma'aikata tare da asibitoci da kuma cibiyoyin kula da masu taɓin hankali a mazaɓin 'yan majalisar dattawa da ke faɗin tarayyar ƙasar nan. Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Sani Balak da ke Guro Hausare a Jariya da Najeriya. Maganar da kuma Ayuba ya bayyana akan talakawan Najeriya daidai ne. Lokacin kwanakin da ana fiyen shi, ana fiyen masara naira 8,000, ne ta tafi naira 28,000. Shinkafa Thailand ta kai naira wajen kusan 25,000. Ne wannan shi ne adalci? Ana cewa sai ne gaskiya? Ne wannan ne gaskiyar ne ko kuma me sa cikin talakawan Najeriya su shi wani yanayi? Gaskiya gwamnatin Buhari talakawa suna Allah wari da wannan gwamnatin. Gwamnati babu komai, talaka yana shan wahala, abinci na gagarin talakawan Najeriya. Abinci na bin ƙarfin talakan Najeriya. Ai ya kamata tun da ake cewa talakawa suka daina soyayya, suka kankara kati, duk ƙasar nan ba ɗan takarar da aka nunawa, kai duk Afirka ma ba ɗan takarar da aka nuna soyayya irin Buhari. Talakawa sun kankara kati, sun nuna idansu bacci, sun zaɓe ka, ya kamata su gani a ƙasa. Amma talakawa suna cikin kuka, ga tsadar rayuwa, ga talauci na damuwa, tana talak tana kashe mutanen Najeriya. Fi sabilillahi, ya kamata ka tuna wayoyi fa'adin tafiya, ka tuna da talakawan Najeriya ne da suka ce sai kai. To ko a lahira za a ji daɗi ne? A duniya talaka bai ji daɗi ba, sai a lahira zai ji? A ce an yi shekara wajen shi da ba wani abu da talakan Najeriya ya gani? Ko kanku 'yan jaridu, ai kun san halin da ku ne masu gaya wa duniya. 'Yan jaridu tabi da kafafen yaɗa labarai ake sanin ga halin da talaka yake.
Assalamu alaikum murya Amurka. Daga Alhaji Maliru ɗan uwa mai Allah na garin Bega. Shawara ga manyan Najeriya, ku yi haƙuri, ku ƙara jimriya, ku yi aiki tsakaninku da Allah. Allah ne mai kare ku, kuma Allah ne mai taimakonku. Wallahi ku sani Najeriya ƙasa mai wuyan matsala da kudu da arewa da yamma wallahi ko ina matsala ta ce matsala waye ba a zaga ba Najeriya waye ba a tsebe ma albarka ba Najeriya talakawa kuma ga kansu wanga al'amari ka kobawa kai Buhari wallahi tutu mutuntaji an zage wasu ba su so ne kai burte ki gaba da aikin ka Allah ya taimake ka kai inspector general Allah ya kara ma laya da experience wallahi ni kan Maduro naga aikin ku kuma naga aikin gononi wasu sun yi daidai wasu yi kuri wadanda sun kai kuri Allah ya ba su daidai
Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makere wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.